أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باي هكا بركة مدساتوا أولا مسلاتي ميتار البركة كو بركة زنا مجيما دنسي قبدا مجلس منا القرآني wanda muka saba aiwatar da shi kowace ranar talata tsankanin magriba da isha. Yau, kamar yadda muka yi bayani, zamu shiga sabuwar sura, ita ce suratul ahzab, dan mu fa'idantu da abin da Ubangiji yake umurtan mu da shi a cikin alqur'ani, shine kitabun anzalnahu ilayka mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Qur'ani ne ko littafi ne wanda Ubangiji ya sabkar da shi game da kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, ka isarwa al'ummarka da wannan sako daga gunmu, ba dan komi ba, dan su yi tadabburi, su lura, su yi la'akari, su ji wannan maganganu da ake yi musu na daga alqur'ani, da su ake su san, su dau izina abun albishir, su albishirtu da shi abun daukan izina, kuma a dauki izina da shi. Wannan kenan, karkashin haka muka so mu shiga wannan sura. Sura ce wadda take kumshe da abubuwa daban-daban, wanda insha Allah duk zamu bi kan su abinda Allah ya kaddara zamu iya bayyanawa, na daga fa'ida zamu yi kokarin bayyanawa. Muna fatan Ubangiji ya mana jagoranci wurin fassara wannan sura. Kamar yadda muka saba kamun a shiga karatu, inda kai tambaya ɗaya ko biyu a amsa, sannan mu shiga cikin karatu insha Allah. Alaikum salam.
Kamar mutane da Ubangiji ke mai da su ne domin ya kwanta, har sai ake kashe su, ita da sun kyawa sun baɗa tana sun yi kuma tsakani
wanda aka mai da su birrai. Tabbas Qur'ani ya tabbatar mana da kai al'ummin da aka maida su birrai, kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana, walqad alimtum allazina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'ina. Tabbas kun sani wayanda muka musu umurni akan su hasa su kam kamun kihi a ranar Asabar, sai suka kiya, sai suke dubara ranar Asabar in ran Juma'a, sai a zo a haka fatsa. In aka hada aka haka fasa kenan, rasulu kenan, in gihin ya zo da yawa za su tattara, zai kama kenan. Ran ladi kuma ba rana ba ce, ba wanda Ubangiji ya haramta ba a yi kamu ba, shi ne sai suke wannan dubara. Mun ce musu kassi sai suke yi, kaga ba cinya ba kafar baya. To shi ne Ubangiji ya ce faqulna lahum kunu qiradatan khasi'ina, sai muka ce dukkan su koma birrai wulaƙantattu. Kaga wannan Ubangiji haka ya azabtar da su, a haka ya kashe su. Amma dai a gobe kiyama za su tashi a matsayin mutane, a matsayin hisabi, kamar yadda aka yi wa kowa hisabi. Wannan wata uba ce Ubangiji ya yi musu a rayuwarsu ta nan duniya, amma dai da zaran gobe ta yi kiyama za a tayar da su a matsayin mutane, a musu hukunci kamar yadda aka yi wa kowane dan adam hukunci. Ba za a ce ba su za su kasance kamar dabbobi ba, su kuma ai dabbobi ai banza suke ci a gun Ubangiji. Ubangiji kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wadi mana, Ubangiji zai tayar da dabbobi, dabbar da take mai kaho da mara kaho za a yi musu hisabi a gobe kiyama. In bayan an kare a gaban kowa, idan Adam suna gani, sai a ce musu kuma su koma dukkan su kasa. Shine ai a lokacin dan wannan kahuri zai rinka cewa ya laita ni kuntu turaba,
da amma ni ma amin umurnin in koma kasa da wannan musibar da zan tunkara a nan gaba. Wannan kaga duka abu ne wanda yake nuna mana ba wani in ba dabba ba wanda ainihin halittar ta dabba ce ita ce za a mata wannan gadan a ce mata ta koma kasa. Amma dai ga dan Adam koda Ubangiji ya rikidar da shi ya mayar da shi wata sura daban kuma bayan suru mu samu ba wa'ansu ba wanda Ubangiji ya rikidar da su ya musu wata sura daban ba in ba wa'innan ba wanda aka ce musu ba su koma furrai ba. A tare da maganganun da ko riwaya wadda Imam al-Bukhari da Muslim suka kawo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa masu wange-wange masu kallon sama lokacin da suke sallah yace ko su fasa ko kuma Ubangiji ya maida huskokin su huskokin jakkai. Amma dai duka wannan kalkashin wannan hadisin malamai dukan sun kawo aka ce bum taba samun ba wata al'umma wadda Ubangiji ya mayar mata ko a cikin al'umman manzo Allah ko wata al'umma wadda Ubangiji ya mata uquba irin haka a mai da huskokin su huskokin jakkai. Wannan tsari ne na Ubangiji in ya ga dama uquba ce kuma ma zalika ala Allah bi aziz ba abin da ya gagare Ubangiji akan ya mai da dan adam ya koma buri ko ya mai da shi wata halitta ba abin da ya gagare shi. Amma dai mu sani yanda Ubangiji ya mayar da wata halitta daban to tabbas a gobe kiyama bayan ya kashe ta zai tayar da ita a matsayin ta na dan adam kuma a yi mata hisabi. Wallahu ta'ala a'lam. Alaikum
salam.
Mace
ce
mun gane ba tambayar ba. Matsayinka mace tana da matsayi irin na namiji ba abinda aka rage da abinda Ubangiji ya shar'anta wa namiji ya aiwatar da shi akan mace ita kuma a ce mata an bambanta mata. Kaga bangaren taklif, bangaren rayuwa ta yau da gobe, bangaren kaza, bangaren abubuwa daban-daban in ba wani abu ba nasi zai zo ba, kamar misalin walin rijali alaihin na daraja abinda ya shahi karakar ɗawainiyar gida maza su suke da sulɗa akan mata su za su yi ɗawainiya su za su yi komai da komai. Kaga in ba irin wannan abun ba amma dai zaka gani hatta da aljanna ayu kiran da Ubangiji yake mana wa kullil mu'minina ya ayyuhan nabiyyu kullil mu'min ya ayyuhan nabiyyu qul afwan ga sunan wannan kulli azwajika wannan wanda nake so in kai wannan innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati wal khashina wal khashiati wal hafizina furujahum wal hafizati waz zakirina Allah kaseeran waz zakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ko kaga wannan duka wannan yana karantar da kai duk wani abin da aka shar'anta wa namiji ya aiwatar da shi haka mace ma ita ma ta aiwatar da shi. Da kai ayoyi daban-daban wanda suke karantar da mu lalle babu bambanci tsakanin mace da namiji. Haka lokacin da kai Ummu Salma ce aban Ummu Sulaim ce ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana kokantawa akan irin darajar da Ubangiji ya ba wa maza bai ba mata ba. A lokacin nan Ubangiji ya bayyanar da wannan aya da mace da namiji duk wanda yayi ayat da suke suratu al-Imran ne yake duk wanda yayi aiki man amila salihan minkum min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun aw unsa min zakarin aw unsa. Kaga ayat ne tazo take bayyana muku wanda yayi aiki na gari daga cikinku mace ne ko namiji. Kaga abinda ake so sharadin aikin ba a bambanta wa tsakanin kaza da kaza ba. Yadda kurum wa'ansu takalif wanda Ubangiji ya dauke wa mace ba khasatan abinda ya shahi harakar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake bayyana mana lalle mace na qisatu aqlin wa dinin tana da tawaya na hankali tana da tawaya na addini. Sahabbai suka tambaya meye tawaya hankalinta meye tawaya addininta yake cewa alaysat idha hadatil mar'a lam tusalli wa lam tasum yace tawaya addininta shine lokacin da take cikin jinin haila ko jinin biki to babu hirar ta yi azumi babu hirar ta yi sallah har salima azumin an riga an dauke mata wannan afwan sallah an riga an dauke mata babu hirar ramuwa. Amma dai azumi za ta rama fa'iddatun min ayyamin ukhar yace kuma wa man qasadu aqliha da suka tambaya meye tawaya hankalinta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa shahada shaidanta shaidan mace shaidan ma shaidan namiji daya a matsayin shaidan mace biyu take. Ai can Ubangiji a cikin Bakara yake bayyana mana in aka nemi namiji ba a samu ba to sai a nemi mace mace guda biyu da namiji guda daya. A haka ya bayyana mana menene ayat ayatu dai me yace ban ji ba inda aka ce yani ubangiji yake bayyana mana wannan in ba a samu ba namiji ba kenan wannan fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i an tadhilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra in ba a samu ba namiji guda biyu ba wanda za su yi shaidu ba lokacin da aka bada bashi ko lokacin da aka bada bashi za a yi shaidar bashin da aka bada yace to a samu to mata guda biyu da namiji guda daya kenan namiji guda daya a matsayin mata guda biyu take ya ba dan komai ubangiji ya hudi mana illa an tadhilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra in dai in ta mance dai da tunatar da ɗaya shine tawaya hankali sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai taba ganin wata halitta ba wadda ta tahi da hankalin namiji wanda yake cikakke mai hankali yace kaman mata akwai kowa da irin baiwar da Allah ya bashi bangaren halittar shi amma dai bangaren wannan abin da ya shafi mu'amala in ba wani abu na addini wanda yazo ba to mace da namiji suna ishtiraki a dukkan abubuwa wanda namiji yake iya aiwatarwa da shi kamar yadda muka yi bayani za mu shiga suratul ahzab sura wadda za ta mana bayani akan gungu-gungu wanda kahure suka yi don su zo su fatattaki addinin musulunci su kima garin madina ƙawanya su ƙarasa da addinin musulunci sai wani lissahi daban suratul ahzab sura ce ta 33 idan muka leƙa a jerin surori na alqur'ani za mu gaggauta saboda sati da ya gabata mun dan yi tsokaci akan abin da ya shafi sura kuma idan muka leka zan mu gani ita ce sura ta 90 a jerin surori wanda suka sabkani alqur'ani wannan a hada ta ittifakin malumai ta sabkani bayan suratu al-anfal a wata hada bayan suratul anfal kuma kamun suratul maida kamar yadda sati da ya gabata muka yi bayani akan haka kuma sura ce wadda an sabkar da ita duk da kasancewar malamai sun yi sabani akan wani lokaci aka sabkar da ita bayan an gama ghazwatul ahzab ne ubangiji ya sabkar da ita ko kuma yani ne suna bayani suka ce an sabkar da ita ne a shekara ta 4 an suka ce a shekarar da aka yi ghazwatul ahzab wanda ake kiranta da ghazwatul khandaq a wannan lokaci ne wanda ubangiji ya sabkar da ita an sabkar da ita wa'ansu a shekara ta 4 shekarar da aka yi ghazwatul ahzab wa'ansu kuma suka ce a shekara ta 5 ko karshen ma shekara ta 5 ubangiji ya sabkar da ita wannan riwaya ce wadda ibnu ishaq ya kawo yake bayani yake cewa ta sabka ne karshen shekara ta 5 daga hijira daga garin makka zuwa madina wa'ansu kuma fada mafi rinjaye an sabkar da ita a lokacin da aka yi yakin ghazwatul khandaq ita ce shekara ta 4 daga hijira daga garin makka zuwa madina ana ce mata suratul ahzab albarkacin wannan yaki na al-khandaq da aka yi ko kuma albarkacin wannan ƙawanya da aka yi wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan yaki shine yakin da ya hada wa'ansu jama'a na Qurayshawa wanda su ma suka yi gungun su suka yi tawagasu sannan kuma da kai banul mustalik yahuda wanda su ma suka yi gungun su sannan da kai banil haun da kai kinana da kai qatafan dukkan suka zo suka ma garin madina zobe ba dan komi ba saboda su Qurayshawa su dau fansa akan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu a yakin Uhud da yakin Badar kuma da irin musgunawar da su ko irin menasin da suke gani akan addinin musulunci in yayi haimana irin kalubale da za su samu a rayuwarsu kamar yadda mun sha fadi da yaran su barka bale da ya mun sha fadi akan mas'ala ta kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da addinin shi ba komai bane ba shine tunani na dan munbar Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yayi kawai ko mu yarda da abin da yazo da shi to tabbaswa shi zai kasance da shi da kabilar shi su zuwa daukaka a gare mu kamar idan ka dauki wannan Banu Makhzum da sauran wannan Banu Abdushams da sauran su ko da Bani Umayya dukkan suna gani ne in munbar manzon Allah muka yarda da abin da yazo da shi ai ba bu su yarda bane ba ko ba ba su san gaskiya al'amarin ba saboda duk lokacin da za a tambaye su man khalaqahum za su ce maka Allah waye yake arzasa su le qulun Allah waye yake man yudabbiru al'amr fa sai qulun Allah duk abinda za a tambaye su tauhidur rububiyya sun yarda sun sani ba wanda yake sai yayi in ba Allah ba shi kada yake da incin haka ba wani wanda shi sanya a cikin kashfu shubahat Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo yake cewa kahurcin mutanen da suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake shekara 13 yana yakasu ko yana kira akan su yi imani da Allah yayi 10 yana kokarin ya yake su yace wallahi kahurcin su yahi sauki akan kahurcin mutanen mu ne yanzu saboda mutanen mu yanzu idan muka tashi sai mu tashi neman wa neman shehunan mu neman aljannan mu neman ruhannan mu su a wancan lokacin duk irin abin da yake ya kawo to kokari suke yi su dangana zuwa ga ubangiji dan ya yaye musu haka ubangiji yake bayyana wa fa'iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ddin falamma najjahum ila al barri idha hum yushrikun idan suka shiga jirgin ruwa ya tangal da su suka sani la galiba lahumul yawma ba wani marin jayi a wannan yinin in ba Allah ba ya su gani za dawo da'u Allah mukhlisina lahu ddin za su tsaya su roki Allah suna mai tsantsanta ubangiji bayan ma su ne ba suke da lata da uzza suke da kananan gumakan su a cikin jirgin ruwa wanda duk abin da suka tashi sai sun dangana da wannan abukan guda wannan abu a abubuwan bautan nan nasu idan an tambaye su sai su ce maka mana da uhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa mun san da Allah shi kadai ake kira amma dai mu muna kiran su ne dan su kasance mana tsani tsakankanin mu da mu da ubangiji wannan ita ce ainihin shirkar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake su akan ta ka gani me yake bayyana mana da'u Allah mukhlisina lahu ddin za su roki Allah su tsaya Allah da kai wacce ayin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minash shakirin ubangiji inda ka tsiratar da mu daga wannan musibar da muke cikin ta jirgin ruwa yana tangal in yi kihe da mu shikenan sai mutuwa to lanakunanna minash shakirin za mu kasance daga cikin masu godiya kaga ni sun san wane ne mai yi Allah ne gumkin nan bai ise yi ba to wannan ita ce shirkan mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu da su duk lokacin da suka shiga cikin halin kunci sai a yadda komi a yadda lata da uzza a yadda gumkin gida a yadda doguwa a yadda kowa da kowa sai a koma zuwa ga Allah wannan shine halin mushrikan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yake su yayi shekara 13 yana kiran su zuwa ga tauhidi shi sanya sun yarda sun sani ba wani mai yi sai Allah amma dai su abin da ya ba su mamaki ya za'ai wannan gumaka 313 daga rema a cikin Ka'aba da wannan gaggan gumaka wanda aka jera suka kewaye Ka'aba ya za'ai a ce mu bar su a ja'ala al-alihata ilahan wahida dukkan su wa'annan yanzu sai mu bar su kurmi yanzu in mun tashi sai mu tsallake dukkan wannan gumakan mu kai zuwa ga Allah inna hadha la shay'un ujab lalle wannan abun mamaki ne amma dai a cikin zuciyarsu ba wani abun mamaki bane ba saboda in sun shiga cikin halin kuncin ubangijin suke komawa su kiraye shi kadai ba tare da sun hada shi da wani abun bauta ba abun mamakin shine ya za'ai wanda ba kowan kowa ba maraya ya tashi ba uba a ce wai shine yanzu yazo ya hada kalmar mu he abin da ya fada shine zai umuman in ka dauka a cikin zuciya abin da ya hana su imani san shuhura san daukaka kan wani a ce yazo ya dauka akan mu sai abin da yace sai shi zabi ai ba a gaskata bane ba ga walidi nan ga Abu Jahal nan suke kewayewa bayan katangan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna zuwa sauraron alqur'ani saboda ba wani abu mai dadi sama da alqur'ani ba wani abu wanda yake a fezan zuciya kamar alqur'ani suka hadu wata rana kai me ya kawo ka kai ma me ya kawo ka to daga yau kan wanda ya kara zawa aka sake haduwa kai ba mun yi alƙawari kan wanda ya kara kawowa kan wanda ya kara dawowa yo ni ma ba mun yi alƙawari to me ya kawo ka a to daga shau shikenan shine ya ubangiji ya yi suka akan Walid bin al-Mughira dalilin ya ji alqur'ani ya ratsa zuciyar shi ya san gaskiya ne wannan al'amara yazo yake ce musu ku tsaya ba wannan shaka wacce da kuke fadi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk ba gaskiya bane ba Muhammad ba ma ba mutsahi bane ba Muhammad ba makaryaci bane ba Muhammad ba boka bane ba wannan alqur'anin da kuke fadi asatirul awwalin kataba fa yatumla alaihi bukratan wa asila qariya ce wallahi ba haka bane ba sai to in duk abin da muke faɗi in ba haka bane ba kai kawo naka ya tsaya yayi kiskirin yayi shiru shine ubangiji yake ba mu labari a cikin suratul mudassir yake cewa summa abasa wa basar summa adbara wastakbar qala in hadha illa sihrun wasa an kure shi fa buhitan ladzi kafar abukan aiki sun ce to ka fadi mana abinda ba haka mu abinda muka tsaya he da muka yi shawara masu ilimin mu ne masu hikimar mu kowa yazo aka tsara wannan ƙarya aka dora wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama to kai yanzu ka ce duk abinda muka fadi ba haka bane mu fadi mana menene gaskiya shi ne ubangiji yake bayyana mana ya tsaya ya murtuke huska ya tsaya yayi tunani yayi duba ya ƙara duba yace kai in haza illa sihrun wa sa kurum nima da na shigo wani abu a cikin raina kurum tsahi ne muhammadu yake mana kuma tsahin nashi yake tasiri akan mu in haza illa qaulul bashar ai wannan fada ce ta dan adam kowa yana iya irin wannan fada shi kuma ubangiji ya kalubalance su su zo da irin kwatankwacin wannan alqur'ani in ba kwa iya ba ku zo da surori guda goma in ba kwa iya ba ku zo da sura guda daya yace kai fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wa iddatu lil kafirin in ba kwa ba a yanzu ba kai anan gaba ma ba za ku iya ba har abada an yi tahaddin shi duk wani mai ilimi na duniya yazo ya kawo aya daya kwatankwacin alqur'ani an ba shi dama kuma wannan tahaddin ila qiyamis sa'a har zuwa lokacin da ubangiji zai tayar da kiyama wannan tahaddin yana nan sai sanya ake wadi mana ake ce mana wannan alqur'anin mu'jiza ce in ba abu daga gun Allah ba ba wani wanda ya isa a ce wani yayi wani ya gaza ai abu ne wanda bai yiwa dalilin shine dan wannan abun daga ubangiji yake kuma ya dau alwashin zai kiyaye kayan shi ba wani wanda ya isa ya tozarta ko ya ci mutuncin wannan alqur'ani shine a lokacin nan ya bayyana to shine ubangiji ya mai alƙawari sa uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wala tazar lawahatun lil bashar alaiha 19 wa ma ja'a zuwa karshe to wannan sura ce an sanya mata suratul ahzab a cikin alqur'ani haka idan muka koma cikin littattafan tafsiri zaka samu kowanne yazo maka yana maka bayani suratul ahzab haka cikin littattafan sunna su zo dukkan suna bayyana mana babu wani suna wanda yake sha bamban da suratul ahzab kuma idan muka koma zan mu gani a cikin surar dalilin da ya sanya aka sanya mata suratul ahzab saboda kawunyar da mushrikai suka yi taron gangami da kawunya da suka yi wa musulmai a nan kwaikwayon ko a bakin garin Madina dan su kammala da wannan addinin na musulunci Allah sai ya mayar da kaidin su abinda suke tunanin su samu ubangiji ya haramta musu shine yake bayyana mana karshe kurum he suka koma ubangiji ya kame hannayen mummune da manzon Allah akan yin yakin ubangiji wa kafa Allahu almu'minina alqital Allah ya dauke wa mummune wannan yakin da mala'iku da ubangiji suka yi yakin nan suka wargaza suka koma gida kuma aka yi nasara akan su shine Imam Al-Haythami ne yake bayani yake cewa takanyu wannan ba Haythami ba Al-Muhaymi yake bayani yake cewa an sanya mata wannan sura saboda wannan sura ta zo da wa'ansu mu'jizozi na azu a gani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki za mu gani irin mu'jiza ta wanda ubangiji yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine sabkar da iska da mala'iku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan a fitattakirin da na ta kafurai kaga wannan ai mu'jiza ce ba amma wani ba in ba shi ba sallallahu alaihi wasallama Allah ya isar mai da wannan yakin haka kuma daga cikin mu'jizojin a wannan yakin ne anan ana halin haulai ana nema ubangiji yayi wa manzon shi sallallahu alaihi wasallama albishr guda uku shine za a bashi makullayyan Kisra za a bashi bakullayyan Farisa da Rum sune dai guda biyu da Kaisar sannan za a bude mai kohohin Sham kohohin Yaman afa kaga wannan dukkan sa albishir ne wanda ubangiji yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka kuma waɗansu abubuwa wanda suka wakana kamar dabbar Jabir wanda ya yanka mutane runduna ta zo ta ci akuya guda ɗaya lakka kuma kowa ya ce ya koshi wannan duka yana karantar da mu mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malamai suna bayani akan kowace sura tana da fadala idan ka leka akan abinda ubangiji yake bayani zaka ga akwai wata karantarwa da zaka rike ta zaka samu fadala mai yawa ba wai irin fadala ba ta a hadisai wanda suke mawdu'ai wanda Ibnu Luhai'a ne lokacin da yake bayani yake cewa wai ya ga mutane sun karkata akan karanta alqur'ani sai ya zo ya littahi mai zaman kanshi ya sanya wa kowace sura fadala wanda zaka samu irin mutanen mu suna cewa ai sura kaza in ka karanta zaka samu kaza in sura kaza dukkan wannan hadis ne mawdu'iyya ba wani sanadi da gare su a gun Ubangiji wannan a karkashin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kurum shaka hudu ce da molan kanshi yazo ya rubuta abin da ya ga dama wai dan mutane su dawo su ringa karanta alqur'ani wai mutane sun karkata akan karanta alqur'ani shi san yayi wannan abin amma dai idan ka koma karkashin sunna zaka samu da kai abubuwa wanda in ka tsaya ka leka wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana kamar misalin suratu yasin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace itace zuciyar alqur'ani kamar misalin ayatul kursiyu an hudu maka fadalatta kamar misalin surorin nan guda uku Ali Imran da Baqara da wannan Baqara da Ali Imran da Ma'ida da Nisa'i da Ma'ida har zuwa Al-Ami su ma da irin fadaloli wanda sunna ta tabbatar mana wannan sura da kai hadisi wanda Imam Al-Baihaqi ya hutar da shi hadisin Abdullah ibn Mas'ud yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mu khutbatul haja sai yake zanawa yanda ake yin khutbatul haja shine dai ko an zo neman arme ayi wannan khutba ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai hawo munbari yayin khutban nan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu har zuwa ya karanta ya ayyuhal ladzina amanu tuk yace to a cikin sura ko a cikin khutbatul haja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karantar da mu wa'ansu ayoyi guda biyu a cikin suratul ahzab aya ta 70 da aya ta 71 shine hudashi ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما kaga wannan yana daya daga cikin ayoyinta ko an samu an ayoyi guda biyu wanda suke karantar da mu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabban shi lokacin da za a yi khutbatul haja kaga wannan yana da fadala ko surar tana da fadala an zaqulu ayoyi guda biyu an sanya su ana yin khutbatul haja tare da su da kai riwaya wadda Imam Al-Baydawi ya kawo a cikin ƙarshen tafsirin suratul Ahzab yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana wada yana cewa duk wanda ya karanta suratul Ahzab ya karantar da iyallan shi suratul Ahzab ko kuma ya karantar da wanda suke kalkashin shi na daga bayu suratul Ahzab yake cewa uqiyal amamu min azabil qabri ammi lamanin azaba wutar qabri ammi lamanin azaba ta qabri shine Imam Al-Mannawi a cikin Al-Kashfus Samawi yake cewa wannan hadisin mawdu'i ne shi ba ma da'ifi bane ba ƙarya ce tanta ƙarya aka shara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani nassi a hadisi ingantacce wanda yazo akan in ka karanta wannan sura ga kaza zaka samu kurum abin da ya tabbata shine riwayar da Imam Al-Baihaqi ya kawo daga Abdullah ibn Mas'ud yace ga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da mu khutbatul haja a cikin khutbatul haja nan da kai ayoyi guda biyu na suratul Ahzab shine يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wannan sura abubuwan da take nuhata da abubuwan da take nema ta karantar da mu abubuwa ne wanda suke masu yawa sati da ya gabata mun dan yi tsokaci akan kadan daga cikin su yau zan mu dan ƙara wa'ansu wanda zamu dauki fa'idodi masu yawa kamun mu shiga cikin sura kasancewar sanin abinda zaka karanta a maka introduction abinda zai zaka karanta a cikin sura zai baka lamanin ka mai da hankalinka ka samu shauki na sanin me ya kamata ko kuma na saurare mai kyau shine saurare da idan ko da ji na basira da dan ka fahimci abinda sakon da Ubangiji yake so ya isar maka wannan sura idan muka leka ta farkonta zamu gani tana tabbatar mana wani asali wanda yake mai matukar muhimmanci a rayuwar mu ne kuma tana bawa ko istishaarin zuciya zuwa ga Ubangiji da mai kauriya zuwa ga Ubangiji ga wannan zuciya kuma dabin duk abin da Ubangiji ya zaba mana a wannan rayuwa kuma da dogaro da Ubangiji kuma da samun nutsuwa da kariya da neman nasara da ta'ayyid a gun Ubangijinmu an muka dauka tabbatar da abu mafi muhimmanci a rayuwar dan adam ko a rayuwar mummuni shine dawwama akan imani ko tabbatuwa akan jin tsoron Ubangiji to wannan sura yana daya daga cikin abin da take karantar da mu haka tana karantar da mu huskantar gamko huskantuwa ta mummuni zuwa kin biyayya ga duk wanda yake kahuri ne, ka riga kai ka tabbatar wannan mutumin kahuri ne, haka ko kuma wannan munafiki ne, tabbas wajibi ne mutum ya nisantar da kanshi da dukkan wa'ansu abin da ya shahi haraka ta biyayya game da wanda yake koma bayan musulmi, kahuri ko kuma mummuni. Haka idan muka leƙa zan mu gani surar nan kamar yanda wannan ya kawo daga cikin malumai yake bayani, yake cewa qarrarat as-sura usulan muhimman, wannan sura ta tabbatar mana wa'ansu asaloli wanda suke masu muhimmanci. Shine na farko, annal insan la yamliku an yattajihu illa aksara min ittijahin wahidin, bai yiwuwa a samu mutum shine can shine can shine can, ya rarrabu gida biyu ko kuma gida uku ko gida hudu, shine can shine can shine can, yana tare da wancan yana tare da wancan yana tare da wancan, yace in ba munafiki ba. Shine ai ubangiji yake bayyana ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi, ba wani wanda yake da zuciya guda biyu a cikin zuciyar shi, kowa zuciya ɗaya lakan gare shi. Haka wannan shi yake tabbatar da mu in dai madama mutum yana mallake da zuciya ɗaya, yace to fala budda an yantashiha ila ilahin wahidin, ba makawa wannan mutumin kurum tilas ya huskanta zuwa ga ubangiji shi kadai tilo wanda ya cancanta a bauta ta mai, yace wa an yattabi'a nahjan wahidan, kuma ya bi tafarki guda daya, ba wai kai kana sunna ba, kana dariqa ba, kana sunna ko kana ahlus sunna, kana fasto, kana waye, a'a wajibi ne ka bi manhaji guda daya. Wa an yad'u ma adahu min ma'lufatin wa taqalidin wa awda'in wa adatin, ya bar dukkan wani abu wanda yake galgajiya ce a al'ada garin mu ce, ko kuma wa'ansu abubuwa ne wanda na tarar da iyaye da kakanni suna yi, bari mu rike, a'a wajibi ne tunda zuciya ɗaya ubangiji ya maka, bai maka zuciya guda biyu ba a cikin zuciyarka ba, a cikin ranka ba, to wajibinka ne ka bi tafarkin ubangiji shi kadai, ka bautatawa ubangiji shi kadai, kamar yanda ya bayyana mana ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Haka idan muka leƙa zan mu gani sura tana bayyanar mana kaulul haqqi fi ma shar'a subhanahu wa ta'ala min ahkam, gaskiya ɗaya ce shine abinda ubangiji ya shar'anta mana daga hukunce-hukunce, ba wani wanda ya isa yazo ya shar'anta mana abinda ba haka ba, abinda alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka karantar da mu shine abinda ubangiji ya shar'anta mana, kuma bayan wannan iyaye da kakanni, al'ada da sauransu, wajibi ne mu watsar da su kada mu yi aiki da su, saboda ubangiji yana bayyana mana ya qulul haqqi wa huwa yahdi as-sabil, ai ubangiji shine mai fada gaskiya, kuma shine mai shiryawa zuwa ga tafarki wanda yake mai kakke. Haka idan muka leka surar zan mu gani da kai wa'ansu abubuwa wanda lokacin jahiliya ake aiwatar da su, ubangiji sai ya sabkar a cikin wannan surar, haramun ne qat'an yanzu a koma a ranga yin su. Misalin mas'ala ta zihari, mutum ya ce wa matar shi daga yau yanda in na ƙara saduwa da ke kamar na sadu da ma'ajiyata, wannan shi ake kira da zihari, kuma da kai sura kwatokan wanda ubangiji ya sabkar a harkon wannan suratul mujadala, harkonta wallazina yuzahiruna min nisa'ihim ma hunna ummahatuhum illa allahi walanhum hazzuwata. Haka ita ma a wannan sura ubangiji ya kawo yayi ibtalin dukkan wannan muguwar al'ada ta yin zihari, haka kuma al'ada ta yin attabanni, kamar yanda sati da ya gabata muka bayyana shine mutun ya dau dan wane ne da shi da sunan shi, wannan ubangiji ya warware wannan al'ada ya haramta ta qat'an. Kuma haka ɗan uwantaka, wanda dalilin ɗan uwantaka wani yana iya cin gadanka, misalin wani wanda manzon Allah ya hada, misalin Talha da shi da wani da aka gama shi a garin Madina, idan wani ya mutu yana iya cin gadan shi, ubangiji a wannan surar sai ya riga ya warwarar da wannan hukuncin, yanzu hukunci kurum shine wanda kuke da dangantaka da shi, shi kadai zai gade ka in dai ya kasance musulmi, kuma dangantakar ita ma mataki-mataki, a da kwai wanda suke iya cin gadanka, da kwai wanda za su basu iya cin gadanka daga cikin dangi, su ma a cikin dangin da kwai wanda inda kwai su za su haramtawa wane ya ci gado, shi ne ake kira da al'ajabu. Salim ya mutu, da ya mutu ya bar kannin shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya, ya bar ɗiya, ya bar matan shi, ya bar ma'ahiyar shi, kaga anan wanda za su ci gado kurum ma'aihiya da diya ne kadai za su ci gado, he matan shi wannan ɗan uwan duk irin kusancin daga gare su, dalilin wannan yaran sun haramta musu shine ake kira hajabu hirmani, shine malaman fara'id suke cewa kaga raban wurin raban gado da kwai wa'inda daga cikin makusantan ma da kwai wanda suke ake musu hajabu hirmani da kwai wanda ake musu hajabu nuqsani, wanda in wani in yazo, misali in diya din sun zo sun hada ɗan uwanka su ci gado sun haramta musu,
yanzu kurum shikenan hire su kalli abinda za su kalla he dai ai abinda za a yi da kai kuma hajabu nuqsan misalin ma'ayyin shi ce yanzu din yana da diya ko yana da ɗan uwa ya mutu bai da aure bai da diya yanzu sai Allah mai cikawa da Allah mai cikawa ma'ayyin shi da rai kuma ga ɗan uwan shi yanzu wannan ɗan uwan nashi sai su ma ma'ayyin shi hajabu nuqsan maimakon uwar ta ci ɗanciyar sai su je mata mu mun hiki bukatar dukiya ke a baki ɗan siziya amma dai da babu diyan ka gani ko za ta yi mi za ta ci ɗanciya kaga wannan shi ake kira da hajabu misali ne hajabu nuqsan to wannan sura ta haramta dukkan wannan abubuwan zihari tabanni mu'akhat dukkan su an haramta cin gado sai wani sai dan uwa wanda yake makusanci kamar yadda shari'a ta riga ta bayyana haka kuma idan muka leka surar zan mu gani tana ƙara tabbatar mana lalle jibinta al'amari a gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jibinta da yake yi na mummunai yahi akan makusanta makusanci ma da mu bai imani da Allah ba kai bashi shi sanya ubangiji yake bayyana annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum haka idan muka leka zan mu gani Surat tana karantar da mu ko tana zaburar da mu da kwadaitar da mu akan miruko da duk abin da Ubangiji ya shar'anta mana wannan shine samun tsiran mu duniya da gobe kiyama saboda an dau alƙawari tsankanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Ubangiji da al'ummar shi akan mu bi abin da Ubangiji ya mana umarni akan shi yana ɗaya daga cikin abubuwa mafi muhimmanci wanda wannan surat ta kumsa na daga al-maqasid shine bambantawa tsakankanin mummuni da munafiki halayyar su ba ɗaya bace ba tunanin su ba ɗaya bane ba abinda suke gurata dukkan su ba ɗaya bane ba ka koma cikin abin da yawa kana izi yaqulul munafiquna wallazina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura munafikai ana nan ba ana halin haula'in nan ba cewa suke yi ba abinda manzon ku da ubangiji suka muku alƙawari illa qariya illa rudi a lokaci dai kuma ga mummunai nan suna cewa Allah ya gaskanta abinda aka mana alƙawari abinda ubangijin mu yake faɗi mana gashi dan mun same shi gaskiya ne kaga wannan shi yake nuna maka bambanci tsakanin munafiki da mummuni haka idan muka leka surar zan mu gani tana mana bayani abinda ubangiji ya bayyana na daga kiyayewa da nasara wanda ya bawo mummunai a wannan taron gangami wanda aka yi dan a kare da addinin musulunci a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewa abu ne wanda ya huce hankali ubangiji yana wasafa mana izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zilzulu zilzalan shadida sun zo musu daga sama daga ƙasa daga baya dukkan su kahurai ne sun zo sun kewaye tsoro tsoro wanda ya amsa sunan tsoro wanda na halitta ne wanda ubangiji yake sanyawa kowa kamar jin tsoronka da zaki haka zuciyar mummunai ta darsu ko tsoro ya darsu a cikin ta ba tsoro ba waina ko kin imani da ubangiji ko wani abu makamancin haka a wannan halin suna cikin halin tsoron nan amma dai imani cike yake da zuciyar su shine ai suke tabbatarwa lalle wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasbita ai Allah ya mana Allah yayi gaskiya da manzon shi kuma wannan abin da muka shiga ba abin da ya kara musu illa imanan wa tasbita wa tasdika ba ce imani kuma da samun tabbatuwa a cikin akan addinin musulunci kaga wannan shi yake karantar da kai tsoron ba tsoro bane ba irin wanda zaka ce a tsoro har ma imani ya warware a suna nan daram da kam akan imanin su amma dai abu ne wanda yanayin yanda aka musu zobe aka musu kawanya wannan wajibi ne tsoro ya shiga cikin ransu abinda kuma yake kara tabbatar mana da haka abinda ya faru da Huzaifa bin al-Yaman lokacin da ana dare-dare mafi dare ga iska ga sanyi a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin ku wa zai tashi ya ketara ya taya jiyo mana labarin abinda ake ciki a gungu na kafirai Huzaifa yake cewa kowa ya yi shiru a cikin sahabban manzo Allah. Manzo Allah ya sake kira kowa ya yi shiru. Ya ce Huzaifa ya ce wallahi ka ce a raba ni gida biyu saboda abin da gurkitin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina tashi. Ya ce ina zawo wurin manzo Allah ya ce kai ka ce babu komi a raina. wani tsoro, wani hurgici, wani kaza, wani yace komi kurum na sani mu ne mu ne masu nasara. Kuma wannan yi ne na Ubangiji. Yace Ubangiji manzo Allah ya tura ne yace ka tahi kalika mana wani hali wa'annan mutanen suke ciki. Yace amma dai kowace dama ka samu kakka sake kai amfani da wannan dama. Kurum ka tahi ka ji ka gani meye ake ciki ka dawo. Yace wallahi sai da na shiga cikin haima ta Abu Sufyan yana kwance. Yace ina iya saro hukata an daba mi in kashe shi in mutai ta ba ma san ba da anya ba. Yace hina tuno manzo Allah yace mana in wata dama ka samu kakka dama. Ka dawo. Ashe da rabon Abu Sufyan zai musulunta zai huce mu daraja a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine gata na Ubangiji akan wa'annan mutane wanda ya musu. Aka wannan shike kara tabbatar maka ana cikin hurgici. Duk yawan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa zai tashi ya ketara kowa ya shuru. Kaka cewa a cikin wanda akwai su Umar, akwai su Abubakar, da kwai su. Allah gafarta mana ya gafarta musu. Haka idan muka leka surar zamu gani da kwai wani yabo tataccen yabo wanda Ubangiji yayi game da mummune akan gaskiyar su da tabbatuwar su kalkashin wannan aya da muka yi kuma haka da ni'imar da Ubangiji yayi wa mummune kaga a wannan yakin ne aka ce manzon Allah aka mi albishir sakamakon abin da yawa kana aka mi albishir an baka wannan gari ruwa guda uku yace ga ni nan ina kallon makullayen kisara an bani ga shamu nan wannan room an bani ga kohohin shamu nan an bani tsanwaye kohu an bani duka kaga duka wannan sakamakon hakuri da tabbatuwa na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka idan muka koma abin da ya shaye harakar zamantakewa ta yau da gobe wannan sura ta shiga ta karantar da mu a ciki zaka gani an bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zabi ko an bawa matekun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zabi akan kuna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ku zauna da shi ya kasance muku miji a gobe kiyama a cikin gidan aljanna ko kuma a duniya kuke so. Ita ce ayar da malai kawo yanzu yake ce in kuntum turidun alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila in kuntum turidun alhayata wa in kuntum turidun allaha wa rasulahu wa ad-dara al-akhirah fa inna allaha 'adda lil-muhsinati minkum ajran 'azima. Aga di in duniya kuke so ku zo ku wace abata ai shi manzo Allah su ne masu abin a baki abinda hajji mutu hajji ko jinji ko kinki in kin ga dama a miki addu'a har wanda zai za a yi ho daga cikin jikokinki har zuwa tashin kiyama busa dandan talauci ba za a baki amma dai za a sallame ki sallama kuma ta manzo Allah wannan ta ba karamar sallama bace ba duk da kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi saki bai mido ba ya saki kuma ya mido kuma an yayata an ce manzo Allah ya saki dukkan iyallan shi Abubakar hankali ya tashi Umar hankali ya tashi kowanne yaje yana neman labari a wurin da yake da gaske ne manzo Allah ya sake ku shin mu dai banmu da labari banmu sani ba shi kuma da amma din yanda ka kai to irin wannan jita-jita a cikin gari in dai ka kadi he kaji ana yi a kanka ya saki diyar Umar ita ce Hafsa kuma ya nido ta ya saki ɗaya daga cikin wanda ya aka kawo a matsayin ku yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake ta da kai riwaya jidda ban tsaya kanta ba inda suka ta tambaye su ita ba larabci take yi ba ta tambaya me zan ce wa manzon Allah idan ya shigo kalma wanda za ta dadada mi rai sai ma ce kun manzo Allah suka ce in ya shigo ki ce a'udhu billahi minka ina neman tsari da ina neman tsaron Ubangiji daga gare ka yanda ake wa shedani yace to shikenan tattara koma tunda ke ji ka dai makanki tattara koma to wannan kuma duka abu ne wanda Ubangiji bai haramta ba haka aka halici mata koma ce kun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun aiwatar da haka to ba wani abu ne ba haka idan muka leka surar zamu gani tana karantar da mu fadala na mate kun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan fadala shine Ubangiji ya fifita su akan kowace mace akan duniya an sanya su kasance su ne uwayen mu kamar yadda Ubangiji wa azwaju ummahatu mace kun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iyaye gare uwa iyaye suke gare mu. Haka sura idan muka leka zamu gani tana bayyana mana amrul mu'minina wal mu'minati marduhu ila Allah amrul mu'minina wal mu'minati al'amarin mu'mini da al'amarin mummuna dukkan su ana mayar da su zuwa ga Allah ba wani wanda yake da wani abu wanda ya ise yi wa kanshi. Ita ce aya da muka karanta wancan sati, an yakuna lahum ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Wajibi ne mayar da al'amarin mu zuwa ga Allah. Haka idan muka leka sura zan mu gani tana karantar da mu ko ta bayyana mana wa'ansu hukumce-hukumce wanda suke da alaka da hukumce-hukumce na auratewa. Kamar misalin matar da aka aure ta kamun a shiga da ita aka sake ta, ya hukuncin ta yake a wannan sura. Ubangiji ya bayyana mana irin hukuncin wannan mateki wanda idan an sake su kamun a shiga da su ga abin da Ubangiji ya shar'anta za a ba su. Haka idan muka leka zan mu gani sura tana bayyana mana ko tana tsara mana alaƙan musulmai a cikin gidajensu, haka kuma da matekunsu, kuma da haya da rayuwarsu, ko alaƙan musulmai da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matekin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kasancewar kowa yana shiga gidan manzon Allah yanda ya ga dawo manzon Allah yana jin kumya, ya hana a ringa shiga gidan shi wanda ya ga dama ma ya zo duk wanda kullu man habba wa dabba zai shigo gidan manzon Allah. To Ubangiji dan ya dakile haka, aka sabkar a cikin wannan sura aya wanda take nuni akan ba wani wanda yake sai shiga gidan manzon Allah in ba tare da izinin shi ba. Kuma daga yau matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uwaye suke gare ku. Haka idan muka leka surar zan mu gani tana karantar da mu akan gagarumin umarni shine na koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bin abin da ya umarni akan shi. Haka zaburar da mummune akan ambaton Ubangiji, kuma da tsarkake Ubangiji da godiya da Ubangiji akan shiryar wanda yi mana. Wannan duka a cikin surar zamu zo ayoyi ne masu zaman kansu wanda Ubangiji ya sabkar dan ya hadi mana abin da ya kamata mu dauka mu yi aiki da shi, na izina mu yi izina da shi, sannan kuma mu saita rayuwarmu don mu samu gobe kiyama. Haka idan muka leka surar zan mu gani tana karantar da mu girmama sha'ani ko sha'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wa'ansan shi, kuma da yi mai ko umarni da yi mai salati. Inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Haka surar tana karantar da mu irin wa'idi na ruko na azaba wanda Ubangiji yayi game da mummune, game da munafukai. Wannan munafukan su ne wanda suke cutar da Allah da manzon shi, suke cutar da mummune. Wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi ma katasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Haka Ubangiji yake kashe ni ga waɗanda ku suka yi imani kada su libge, su biye musu, su biye wa munafukai sarran su, ya kasance su ma sun karkata suna cutar da Allah da manzon shi, suna cutar da mummune. Duk wanda yayi haka akwai wani wa'idi wanda Ubangiji ya tanadar game da shi. Haka idan muka leka surar zan mu gani tana bayyana mana lalle ilimin tashin kiyama sha'ani ne daga cikin abubuwa, ko abu ne wanda daga cikin abubuwan da Ubangiji ya riga ya lullube ba wanda ya san shi in ba shi ba. An tambaye shi akan wannan surar zan mu gani, za mu zo kan karshenta. Tana bayyana mana yas'alukan nasu anis sa'a, mutane suna tambaye ka akan tashin kiyama. Wannan al'amari ne wanda Ubangiji kadai ya boye kanshi, yace kai la yujalliha liwaqtiha illa hu, yace ko shi Ubangiji baya bayyana wa kanshi wannan lokaci. Kai ku afwan, ko shi Ubangiji yace ko shi Ubangiji akad ukhfiha litujza kullu nafsi, yace na kusan koyi wa kai la wannan rana wanda za a tayar da kiyama. Dan mi dan a tayar da kowa, amma kowa sakayya. Ita kuma tashin kiyama da zaran an ce mala'ikan mutuwan nan ya zo ya dauki ranka, to kiyama ka hota riga ta tsaya fa. Kurin wannan ma jinkiri ne zaka yi rayuwar duniyar nan, abinda zaka iya gyarawa ka gyara. Da zaran an ce an dauki ranka, to shikenan fa, kad kamata sa'a. Kurin karamar kiyama ce ka tai ka huta zuwa lokacin ga mummuni, ga kafiri kuma ya tai sha narkon azaba zuwa lokacin da Ubangiji zai umarni a yi busa ta biyu, kowa ya huto daga kabarin shi. Karshe wannan sura za mu gani tana karantar da mu irin yauni wanda dan adam ya daura wa kanshi. An yi dan adam ya ce shi ne kanda mai kan dauka, ya ce shi baya iya, aka dauka aka bashi shi gashi nan. Innahu kana zaluman jahula, lalle dan adam azzalimi ne a karan kanshi, kuma jahili ne, bai san abin da yake tattara da shi ba. Kasancewa Ubangiji ayi ya bayyana, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abina an yahmilaha fa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Aka ce wa sama, ya kin dauki wannan sako wanda zake zo a miki umurni a miki hukumi hukumce ki aiwatar dangi samu gobe iya ba ki samu gidan aljanna tace a'a ba ni a ciki kasa tace a'a duwatsu suka ce a'a dan adam yace ubangiji kawo mana mu ai ɗan gidan ne ai ni ɗan gari ne mun iya yace innahu kana zaluman jahula lalle dan adam azzalimi ne kuma jahili ne akan abinda yake tunkara da kai abubuwa fon a cikin dai karatun insha Allah wa an sa abubuwan duk za su iya huto mana idan mu har karatun mu ubangiji yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai kuma wannan sunan Allah mai rahama mai jin kai ina tunanin ba sai mun dawo kan shi ba kasancewar lokacin da muka yi tafsirin suratul fatiha mun yi dogon bayani akan ma'anai bismillahir rahmanir rahim mutum ko ya kasance yana tabarruki ne da farkon karatun shi ai abtadi'u bi bismillahir rahmanir rahim ko kuma aqra'u ko bismillahir rahmanir rahim aqra da sunan Allah mai rahama mai jin kai zan karanta wannan alqur'anin ko kuma zan fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana duk abinda dan adam ya fara shi ba tare da ambaton sunan Allah ba yace fa huwa abtar mai yankakken bayani ba albarka a cikin shi kuma wannan bismillahir rahmanir rahim aya ce daga cikin ayoyin alqur'ani idan ka koma cikin suratul naml sakon da annabi suleiman ya aiki wannan alhudhud ya kai zuwa ga basaraki ya taga ta saba'i shine innahu min suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim wannan wasika daga suleiman take kuma a cikin ta da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ta'ala alayhi wa atuni muslimin kada ku mun tsaurin kai ku zo mun kuna masu mai kabuya kaga sakon sarakuna wanda suka amsa sunan sarakuna ba wai sako ba wanda yayi an maka faɗi goma sannan a faɗi maka abinda ake so a isa maka a'a Allah ta'ala alayhi wa atuni muslimin kada ku mun tsaurin kai ku zo mun kuna musulmai kuma he ga sanan sun zo wannan shine girma shine iko wanda ubangiji ya baiwa annabi Sulaiman wanda daga cikin addu'ar da yace ubangiji kada ka bawa layin bagi li ahadin min ba'di in ka bani mulkin ubangiji mulki ne wanda anan gaba ba zaka saki ba wani ba kuma bayana ba mulkin da annabi Sulaiman yayi ba wanda zai yi irin shi anan gaba babu shi shi sanya rayuwa a kullun duk abin da kake tunkawo duk abin da kake nema wani ya samu ya huce dan kai menene ayaniya ne kai kokari ka gyara tsankanin ka da kai da ubangiji in kujera ce kamun ka zauna wani ya zauna dirin ka dubunnai sun zauna ka leka daga inda bannan sun zauna yanzu shekara 65 ma bana ko in duzi da samurai ya zo 65 ko 66 6 ko to kamar ni ka gani wani kamun a ihe kama ya buta kan kujerar ya wuce kuma mi akai ba abinda akai tarihin ma bai wannan ba ya sanya daga cikin hikima da Bature yake yi shine zai jera maka hotuna a cikin biranka a ce maka wani shine daga shekara kaza zuwa kaza wa to mai hankali sai ya dauka a wannan hotunan da aka jera mun ba ni ma wata rana ba haka za a jera hotuna ba wani yazo yana kallo na haka za a wuce ga gani abu ne wanda yana da kyau yana da kyau a ce mun mai da hankali kuma wa khasatan abin da ya shahi ibada ta ubangiji saboda wannan gatan mu a rayuwa shine bautatawa ubangiji kamar yadda ya umarce mu kalkashin karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine gatan bawa duk wanda ya ketare haka to wallahi ya shiga cikin halin rudani ba shi ba samun rahama ta ubangiji a gobe kiyama Allah kiyaye mu shine kalkashin haka malumai suna cewa rubban ma ta kasance sababin da ake afon kuma bismillahir rahmanir rahim sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa baiwa ko ba ma sanin wannan sura ta kare an shiga sabo sura in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta bismillahir rahmanir rahim kenan ta kasance lil fasli baina surataini dan a haba maka tsankanin waccan sura da wannan sura shi sanya kalkashin sabanin da malumai suka samu akan as-sab'u iwa surori guda bakwai wanda suka yi kowane surori tsaho a cikin alqur'ani sai suka kawo suka ce Baqara, Ali Imran, Nisa'i, Ma'ida, Al-Ami, A'rafi ta bakwai sai suka ce maka a imma ta kasance amfani da tauba ko kuma ta kasance suratu yunusa sai aka samu sabani to yunusan ce ko kuma amfani da tauba ce suka ce a amfani da tauba ce sani da ba wani abu wanda ya raba tsagankanin su da bismillahir rahmanir rahim kenan wannan shi ke nuna suratul anfal da suratul tauba dukkan sura ɗaya ce haka suka fasa su sunan su kasance ta bakwai din su wa'an suka ce a kowace sura ce mai zaman kanta dalilin wancan suratul tauba an saukar da ita da takobi ko an wannan sura ce wanda take magana akan yaki ba a yi ba bayanin bismillahi ba a cikin ta ba sai aka kai zuwa ga suratul yunus kenan suratul yunus ita ta kasance ita ce as-sab'u tiwan tukum ta bakwai wallahu ta'ala kenan bismillahir rahmanir rahim abinda muka saba lokacin da zamu karanta alqur'ani mu ce bismillahir rahmanir rahim bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma wannan hukumce-hukumcen shi yana wurin malaman karanta alqur'ani ubangiji yake cewa ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqina innallaha kana aliman hakima na tsara duk lokacin baya shi mu karasa wannan ayar ba ala'ai ubangiji yake cewa ya kai wannan annabi taqillaha ka ji tsoron ubangijinka wa la tuti'il kafirina wal munafiqin kadda kai wa kahurai ko kuma munafukai biyayya akan abin da ya saba wa shari'a yake cewa innallaha kana aliman hakima lalle Allah ya kasance masani ne akan komai da komai kuma mai hikima ne akan komai da komai nan ubangiji sai ya fara da ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annaba wannan kira ne bi wasfihi nabiyyan kasancewar shi annabi ne ubangiji yake kiran shi ya ayyuhan nabiyyu kuma ubangiji zaka koma zaka gani a cikin alqur'ani ya kiraye shi kasancewar ya siffantu da isar da sako bi wasfihi rasulan yace ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka ya kai wancan annabin ka isar ko ya kai wannan manzo ka isar da sakon da na isar maka nan ne aka ce ya kai wannan annabin kira ne wanda ubangiji yake yi wa manzon shi sallallahu alaihi wasallama ubangiji subhanahu wataala yana kira irin wannan kira ga annabi wani zai iya cewa a'a ai idan muka koma zan mu gani a cikin alqur'ani ubangiji ai ya kiraye annabi da kai sunayen annabi wanda suka zo yana cewa wannan muhammadur rasulullah ko kuma ma kana muhammaduna ba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa hatamun nabiyina yace ai wannan yace a dan me sanya gashi ko an kiraye sunan manzo Allah wani zai iya cewa ai a cikin alqur'ani kasancewar martaba ta manzon Allah da girmamawa da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowanne annabi an kiraye shi da sunan shi amma dai zan Allah in za a kiraye shi sai dai a kiraye shi da ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhar rasulu wannan yana ƙara karantar da kai martaba da girma da daraja da kambabawa da ubangijin mu yake yi wa manzon mu sallallahu alaihi wasallama kuma ubangiji ya bayyana mana a suratul an'am ya ambata mana wurin annabawa guda 18 kowanne da surar shi aka kiraye shi inna awhayna ilayka wannan cikin suratul nisa inna awhayna ilayka ma awhayna ila inna awhayna ilayka ina mai daga tafis in ka koma cikin al'ami zaka samu ubangiji yana bayyana mana karshen bayani da ya kawo mana na annabi Ibrahim allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al-amru wa hum muhtadun wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qawmihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa ya'qub kullan hadaina wa nuhan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min zurriyyati daud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa موسى وهارون وسليمان وكذلك رجل المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين او ان دكان سو ubangiji ya ambata mana kowanne an kiraye shi da sunan shi amma dai manzon mu in aka tashi kiran shi sai a ce mai ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabin ko kuma ya ayyuhar rasulu wannan maganganu wanda wani zai gani a an ce muhammadun ka ce a ai ba a kira manzon mu ba a kiraye manzon mu ba an kira ba a kiraye shi ba a cikin alqur'ani da sunan shi ba to ya zakai da muhammadur rasulullah wa
muhammadun illa rasulun karkhalat min qabli ar-rusul atkin ali imran muhammadur rasulullah atkin fata atkin muhammad ma kana muhammadun atkin ahzab ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah hika wadi me kace me dukkan su wannan labari ne ake bamu sunan manzan yazo muhammadur rasulullah labari ne ake baka lalle muhammadin nan manzan Allah ne duka kuma koma bayan haka zaka samu in dai kira ne ubangiji sai dai ya kiraye shi ya kai wannan annaba ya kai wannan manzan haka ubangiji yake bayani akan manzan mu sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa ittaqillaha ka ji tsoron ubangijinka ma'anar shi shine jin tsoron ubangiji shine an yattakhil insanu waqayatan min azabillahi muqayatan min azabillahi azza wa jalla shine mutun ya sanya garkuwa daga azaba ta ubangiji a gobe kiyama lokacin ya ja insha Allah in sati mai zawa in Allah sa muna cikin masu rahi mu tashi akan ittaqillaha insha Allah abinda makaranta dai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce muku musu ita ce muku mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba mu iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amannan arziki da suke fara addu'a na nisa da na kusa muna fatan kowa Allah biya bukatun shi sanya albarka a ciki muna tawassali ga wannan zama da muka yi duk abinda rai ta kudurce na alkhairi Allah ya tabbatar mata duk abinda rai take harara abinda rai take harara alkhairin duniya da gobe kiyama Allah ya tabbatar mata ya sanya albarka a cike duk abinda yake sharri ne game da rayuwa game da addini game da iyali muna fatan ubangiji ya canza mana shi da mafi alkhairi a rayuwar mu Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk